الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata 16 ga watan Shawwal shekara ta 1435, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 12 ga watan 8 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi. Har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin littafin da ake kiransa da suna na Waqidul Islam na Sheikh al-Islam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi in tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Na mutum ne kamar yanzu an jin ta tazo sai ya wuce, kuma an kama Allah kawo to sai ya kade mu ko haya.
Wai tambayar ɗan uwa shine, menene hukuncin rashin bin dokoki waɗanda a ƙarƙashin wannan dokoki akwai maslaha ta al'umma? Shine misali kamar wutace da ake sawa a magama, an gane ko? Kamar misali magamar kuɗi, ko abin da yake ƙasa da haka, ko abin da yake sama da haka. Akan sanya wasu wutaci, wanda wutacen nan akwai ja, akwai tsanwa, akwai ruwan goro, wanda ka'ida idan ka fito ta hanyar da ka fito, idan ja ta kama, to na nuna cewa ka yi haƙuri ka dakata har waɗanda aka ba su hannu su wuce. In tsanwa ta kama, to wannan ana tana nuna cewa an baka izini kai ma ka wuce. Idan ruwan gora ta kama, to wannan ana nuna maka cewa ka ba a sannu, an gane ko? Ka ba a sannu kenan, ka yi hankali. To shine dan uwa yake cewa menene hukuncin wanda zai zo ya kede taka wannan doka? Duk wanda ya taka wannan doka ya saba ma Allah, ya saba ma manzansa. Saboda ita wannan doka ba a kirkira ta ba face sai domin maslaha ta al'umma. Wannan suna ƙalƙashin al-masalihul mursala, abubuwa ne wanda ake yin su saboda wato maslaha ta al'umma. Saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala da nassi na al-Qur'ani ya wajabta mana yi masa biyayya, da yi ma manzansa biyayya, da yi ma waɗanda suke majibinta lamurra na mu'minai. Ulul amr su ne wato malamai da mahukunta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ku jama'ar mu'minai, kuma Ubangijinku biyayya, kuma manzansa biyayya, kuma majibinta lamari daga cikinku biyayya, su ne malamai da shuwagabanni. Wanda biyayya ga malamai da shuwagabanni na ƙarƙashin bin Allah da manzansa. Ka'ida, duk lokacin da malami ko shugaba ya yi umarni ya ce a yi kaza, wannan in dai babu saɓa ma Allah, ba saɓa ma manzansa, to wannan dole ne a yi biyayya akan wannan umarni da aka yi. Shin yanzu dangane da wannan wuta ce da aka sa a dukkan wata magama, akwai saba ma Allah a gurin manzonsa? Babu, abu ne wanda an yi shi saboda maslaha ta al'umma, kuma dan takaita wato shine hadari da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka duk wanda ya ketare wannan wuta bayan ta kama, wannan ya saba ma Allah, ya saba ma manzonsa, dole ne akan shi ya tuba zuwa ga Ubangiji. A wannan ketara da in Allah ya kawo hadari, idan ya kashe mutum ya kashe shi akan ganganci. Ganganci ne ba kuskure bane ba, saboda an nuna masa dole ya tsaya, ya ki tsayawa ya gitta. Idan aka kashe shi, wannan shi ya jefa kanshi zuwa ga halaka. An gane ku? Ubangiji ta'ala ku ya haramta mana mu kai kanmu zuwa ga halaka, yace wala turhu bi aydikum ila tahluka. Kar ku meka hannayenku zuwa ga halaka. In aka ce at-tahluka, malamai suka ce kullu ma yasiru aqibatuhu ila al-halak. Duk abin da karshen shi zai kai mutum zuwa ga halaka sunan shi tahluka. Duk abin da ka san zai janyo maka halaka to haramun ne, a matsayin ka mu'mini ne ka aikata. Haka kuma Ubangiji ta'ala yace wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kada ku kashe kawunanku, ma'ana kar ku kashe kawunanku, kuma kar ku yi abinda zai janyo kisan kanku. Duk abinda zai zame maka sababi na halaka Ubangiji ta'ala ya haramta mana. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Lalle Ubangijinku ya kasance mai tausayi ne game da ku. Dan haka yana daga tausayawa ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da bayinsa. Allah ya ganar da mu abubuwan da in mun tsara su za su gyara maslaha ta rayuwa. Dan haka baya halatta ga duk mai imani da Allah da ranar kiyama irin waɗannan abubuwa da aka yi na dokoki domin maslaha ta al'umma ya ketara. Dan bin shi wa gabanni akan duk abin da suka yi umarni, in dai ba saba ma Allah, ba saba ma manzansa, to ba ka musu biyayya bane a karan kansu. Ka bi Allah ne, ka bi manzan shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. An gane ku? Dan haka wajibi ne kar ka dauki cewa an so, a dole ne in ja ta kama ka tsaya. An gane ku? In tsanwa ta kama ka wuce, in wannan ruwan gora ta kama ka zo a sannu, kenan ka san cikin yanayin da ake. Amma sai ka ga wai dan rashin hankali kuna tsaye fa, kawai mutum sai ya zo ya gitta kamar fin ku yayi, ya zo in ma ya bi ta damar ka ko ya bi ta abokin ka kamar ya fi kowa, sai ya zo shi ya gitta. Musamman waɗanda suke yan kawo kawo, dan yan a ci da maza yan zalama, sai ka ga mutum ya ɗauko hom, ya ɗauko mutum a baya, amma sai ya zo ya gitta ya wuce. A fi sabilillahi, wannan ko ya kamata a ce in mutum yana da hankali ya ji kunyar kanshi. Waɗannan jama'a suna tsaye-tsaye, menene ka fi su? Gaugawa ka fi su ko mai ka fi su? To dan haka irin waɗannan abubuwa wallahi baya dacewa. Duk abin da aka yi in dai domin maslaha ta al'umma, ba saba ma Allah, ba saba ma manzonshi, in dai shugabanni sun gitta doka, to wannan ya zama wajibi ga talakawa su ne kauya su bi. Dan yi musu biyayya a kan wannan, kamar yadda muka yi bayani, biyayya ce ga Allah da manzansa. Na'am, da yake ce. Wannan kuwa wanda yake cewa wai koda ba shi ba musulmi ba ne, koda ba shi shugabanni, koda ba musulmi ba ne ba, wannan doka da aka yi ta, an yi ta domin maslahar al'umma. In kasashen Turai ka je, kasa ce ta kafirai, amma wannan doka dole ka bi domin akwai maslaha a ƙarƙashin ta. Wai kamar yadda shugabanni suke faɗa, in wani bala'i ya taso ko wani rashin kwanciyar hankali a ƙasa, sai su ce musulmi su je su yi addu'a, kuma 'yan mushaw su ma su je su yi addu'a. Haka ake faɗa musamman in ruwa ya tsaya sai a ce yan gori su ma su je su yi nasu, su ma musulmi su je su yi nasu. Ubangiji ta'ala ya faɗa mana duk wani wanda yake ba musulmi ba, duk wanda ya kafirce masa, idan ya yi addu'a shi a banza ya yi addu'a, wa ma du'a'ul kafiri ne illa fi dhalal. Addu'ar kafirai ba ta zamanto ba face sai cikin bata, taɓewa da hallaka. An gane ku? Shi kafiri a inda in ya yi addu'a Allah yake amsa masa addu'a shi ne a lokacin da aka zalunce shi. Kafircin shi na kanshi, amma Allah zai karba masa addu'arsa da yi ga wanda ya zalunce shi. Don haka musulmi su suke kusa da Ubangiji, su ne 'yan fada, su za su roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'a. Amma don haka maganar neman addu'a wata musiba ta tunkaro daga waɗanda suke kafirai, wannan baya halatta, baya dacewa a matsayin musulmi ya nemi cewa su yi addu'a. Saboda kwata-kwata layin da ake buƙatar abi ba su bi ba. Ita kuma addu'a tana da sabubba, kuma addu'a abu ce wanda Allah ya shar'anta mana. Akwai sabubba, akwai sharuɗa, sabubban da suke sanyawa Allah ya karɓi addu'a. Na cikin farko sababin da ke sanyawa addu'a ta samu shiga a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine imani da shi, imani da manzansa. Duk wanda ya kafirce ma Allah, ya kafirce ma manzansa, addu'arsa a banza yayi. Sai dai inda muka tuge cewa in zaluntar shi aka yi, in yayi addu'a Allah na karba masa addu'arsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. An gane ku? Sai ya ce walau kana kafiran aw kama qala, cewa koda kafiri ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala na karba masa addu'arsa. Dadin fa'ida a nan, in wani abu ya samu al'umma, farko ba ca ake ba a yi addu'a. Kamar misali, abin da ya kamata a tsaya a yi tunani a waiwaya, irin waɗannan matsaloli ta ina ne suka kunno kai. Kamar aka samu jama'a suna hargitsi a cikin ƙasa, suna tada hankali da wasu abubuwa, ba ca ake malamai ku je ku yi addu'a Allah ya ka zaman lafiya. Tsayawa za a yi a samu masu hankali, masu tsinkayen nesa na kusa da shugaba, su gaya masa waɗannan matsaloli da suka same mu, a iya tunanin, a iya fahimtar mu ga hanyoyin da matsalolin nan suka wuce. In ya so sai a ɗau matakai na yadda za a yi a kashe wannan wuta. Idan wani haƙƙi ne na jama'a ya markaye, to a yi ƙoƙari a sadarin su da haƙƙinsu. An gane ku? Dole sai an kama sababi, sannan za a yi addu'a. Yanzu misali, mutumin da yake buƙatar samun ɗa, haka kawai zai zauna ya fuskanci alƙibla, ya ɗaga hannu ya yi ta addu'a, ya Allah ba ni ɗa, ya Allah ba ni ɗa? Dole sai ya kama sababi. Sababin samun ɗa shi ne aure. In arziki kake nema, ba haka ba kawai za ka zauna ka ɗaga hannu ka yi ta addu'a Allah ya azurta ka, sai ka biyo hanyar da ake samun arziki. Nemi wata sana'a, noma ko kiwo ko wata sana'a can da ba. Amma ba haka ba kawai sai a zo a ce wai malamai su yi addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a cikin ƙasa. Ba yanda za a yi a samu zaman lafiya, dole sai an tsaya an tabbatar da adalci. Duk wani mai haƙƙi an ba shi haƙƙin shi. Duk wasu hanyoyi da ake ganin cewa za su iya tada fitina a ƙasa, to a yi ƙoƙari a magance su. In ya so sai a yi addu'a. Wannan shi ne haƙiƙanin dogaro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A kama sababi, sannan a yi addu'a. Wannan sababi ka a dogara a kan shi. Kenan a nan abu hanyoyin da za a ɗauke baraka game da matsalolin da suka kunno kai. In ya so su kuma malamai sai su yi addu'a. Kuma bai ma taƙaita ba ga malamai, al'umma ake buƙatar jama'a ku yi addu'a. Ku yi addu'a, kowa ya yi addu'a a kan cewa Allah ya kawo zaman lafiya, domin zaman lafiya idan ya samu na kowa ne. Amma matuƙar ba a tabbatar da adalci, ko cikin ka'aba malamai za su shiga suna addu'a, Allah ba zai amsa ba. Don dole sai an tabbatar da adalci, wanda wannan adalci sama da ƙasa da shi ne ta tabbata. Dole sai an yi adalci, duk wani mai haƙƙi an ba shi haƙƙin shi, sannan za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da nutsuwa a cikin al'umma. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama bayani akan abu na biyar daga cikin abubuwa goma wanda malam ya haɗe su a cikin wannan littafi, wanda kowane ɗaya daga cikinsu na juya hannun agogo baya. bayan musulunta mutun ya kafirta. Dan haka aka kirayi wannan littafi malam ya ambace shi da cewa nawaqidul Islam, abubuwan da suke warware musulunci, suke sanya mutun ya yi ridda ya bar addini. Wanda shi na biyar kin kamar yanda bayani ya gabata shine malam Allah ya ji kansa ke cewa man abgaba shay'an mimma sha'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam walau amila bihi faqad kafar liqaulihi ta'ala zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahu. Malam ke cewa duk mutumin da ya kyamaci wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi, tambaya menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi? Alqur'ani da sunna. Alqur'ani da sunna sune sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ma duniya har zuwa kiyama. Dan haka duk wanda ya kyamaci wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi kenan na alqur'ani da sunna, abu wanda yake karantarwar addinin musulunci, idan mutun ya kyamaci wani abu walau amila bihi koda yayi aiki da abin faqad kafara, malam yace tabbas ya kafirta. Menene dalili akan kafircin wanda ya kyamaci wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi? Shine malam sai yace li qaulihi ta'ala, domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, zalika wannan kafirci nasu da Allah ya tabbatar, yace bi annahum karihu ma anzala Allah, domin sun kyamaci abin da Allah ya saukar ma manzansa na alqur'ani da sunna. Fa ahbata a'malahum, dan haka Allah sai ya zubar da ayyukansu, duk abin da suka aikata sun yi a banza daidai da musu kala zarra na lada, ba za su samu ba gobe kiyama. Wanda Allah ya zubar da aikin shi, wannan na nuna cewa kafiri ne, ba shi da rabo a gobe kiyama. Dan haka kyamar gaskiya sifa ce daga cikin sifofin waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba kowa yake kin gaskiya yake alqur'ani da sunna, wato sai wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda ya ce zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, kamar yanda Allah ya faɗa a can cikin suratul mu'minun bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun. Ubangiji ta'ala ya ce barde manzuna sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo musu da gaskiya, amma mafi yawansu Ubangiji ta'ala ya ce masu kyamar gaskiya ne, masu kyamar gaskiya ne. Kaga wannan kafiran da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana a cikinsu su ne Allah yake ma maganar, wanda kuma ya haɗa duk wani mai hali nasu har zuwa kiyama. Bal ja'ahum bil haqqi, Ubangiji ta'ala ya ce bari ya zo musu da gaskiya. Wa aktharuhum lil haqqi karihun, mafi yawansu Ubangiji ta'ala ya ce masu kyamar gaskiya ne. Haka Allah ya siffanta munafikai da wannan sifa, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annakum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Ash-shahid, Ubangiji ta'ala ya ce ba sa ciyar da dukiyarsu illa wa hum karihun, sai dai halin suna kyama. Wannan ciyar da dukiya da Allah ya shar'anta suna yi, amma suna kyamar wannan abin da suka yi. Kaga dan haka anan Allah ya tabbatar da kafircinsu, shine malam ya ce walau amila bihi, koda yayi aiki da abu, in dai kana kyama da zuciyarka to wannan mutum ya kafirta. Wal iyazu billahi, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, ba sa zuwa sallah sai duk suna halin suna makiyata. Wala yunfiquna, kuma ba sa ciyar da dukiyarsu illa wa hum karihuna, wato face sai halin suna masu ki, suna masu kyama. A farko Allah ya tabbatar da kafircin su, ma mana hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, sanan ya ci gaba da siffanta su wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Haka kuma Allah ya faɗa farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillahi وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وبنجي تعالى يجي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله waɗanda suke sun zauna sun ki fita fagen daga bayan fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace sun yi farin ciki da zaman da suka yi a gida wa karihu ubangiji ta'ala yace kuma sun yi kyamar an yu jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi sun yi kyamar yin jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu domin daukaka addinin Allah وقالوا لا تنفروا في الحر سي suka ringa fada ma junansu kada ku fita yaki a wannan tsananin zafi yaya za ku fita yaki a wannan tsananin zafi wanda yake na rana kai sai Allah ya maida musu martani yace kul ce da su naru jahannama wutar jahannama wanda Allah ya tanada ma wadanda suka kafirce masa abubuwa kiyama ashaddu harran ita ce mafi tsananin kuna laukan yafkahuna inda a ce sun kasance suna fahimta ba za su zauna a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita fagen daga to dan haka kaida duk mutumin da ya kiyamaci wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine musulunci kenan alqur'ani da sunna malan yace walau amila bihi koda yayi aiki da abun faqad kafara wato wannan ya kafirta mun yi bayanin cewa me ake nihi da kiyamar ka ringa kin abun a zuciyarka kana kiyamar shi amma ba kin abu ba saboda wahalar shi ma'ana ka tabbata abu ne wanda Allah ya wajabta maka baka kyamar shi sai dai kasancewar san jiki kawai da kasala an gane ku akwai kyama wadda take ta wahala akwai kyama wadda take kwata kwata baka san abu kamar yanda ita ibada musamman sallah abu ce mai nauyi wanda Allah ya dora mana wa inna hala kabiratun illa alal khashiin to dan haka kasancewar irin kamar misali san jiki wanda baya nuna cewa kana kyamar abun kwata kwata to wannan baya kafirtar da mutum saboda wahalar abu ya zamanto misali kamar jihadi kaga jihadi akwai awa'iq a cikin shi misali ƴaƴa da mata da iyali ba kowa yake fita fagen daga sai mutumin da ya ji mure sai wanda imani ya samu gun zama a cikin zuciyar shi saboda wahalar shi to in saboda wannan ne mutum bai kafirta ba amma kyamar abu kawai kwata kwata ka ringa nuna cewa me yasa ma Allah ya shar'anta abu ba ka so to wannan yana nuna cewa mutum ya kafirta ya bar musulunci don haka kamar yanda bayani ya gabata wannan kin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan yana ɗaya daga cikin nau'i shida wato na annifaqu li itiqadi munafirci wanda yake na zuciya kamar yanda Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kansa ya zana cewa munafirci babba nau'i shida ne farko shine takzibur rasul sallallahu alaihi wasallam ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangijin da ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ƙaryata an gane ko kaga anan zaka tabbatar da kafircin waɗanda suka ce ba sa buƙatar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wadatu da alqur'ani domin duk wanda yace baya buƙatar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna bai yarda da su ba ya ƙaryata su dan haka shine yace takzibur rasul sallallahu alaihi wasallam ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu sai yace au takdhibu ba'd ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko kuma ƙaryata sharan wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kai yadda da wani bangare ka kafirce ma wani bangare ka ƙaryata to wannan mutum ya kafirta ubangiji ta'ala yace mana ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa dan haka shi ba a bambantawa kai imani da wani bangare ka kafirce ma bangare ijmalan ake buƙatar duk abin da Allah ya turo manzon shi da shi na alqur'ani da sunna gaba ɗaya mu yi imani da shi gaba ɗaya kar mu yadda da wani bangare mu kafirce wa wani bangare sannan sai yace abu gudur rasul sallallahu alaihi wasallama ko kuma kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake yin kiyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarsa to wannan ba ya da imani duk wanda ya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kyamar shi to wannan ya kafirta. Sai ya ce au bugu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama, ko kuma kin sharan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, shine anan malam yace man abghaba shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama walau amila bihi faqad kafara. An gane ko kin wani abu daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi. Na biyar shine sai yace awil masarratu bil khifad din ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ko kuma jin dadi da farin ciki da murna dangane da ci baya na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan addinin musulunci ya samu cikas, ya samu ja da baya, duk mutumin da yake jin dadi yake murna idan musulmi suka ja da baya, to wannan ya nuna cewa munafiki ne, kuma munafircin da ke fitar da mutum daga cikin addini. Sai yace awil karahiyatu binti sari dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kyama game da cin nasara ta addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka san shi munafiki, munafircin da yake fitar da mutum daga addini, inda ake gane shi idan musulunci ya daukaka sai kaga yana bakin ciki, yana batare, yana samun damuwa. Idan musulunci ya ja da baya ya koma kasa, kuma sai ya ringa murna, ya ringa farin ciki. Dan haka waɗannan su ne anwa'un nifaq al-i'tiqadi, nau'in munafirci na zuciya wanda yake fitar da mutum daga cikin addinin musulunci guda shida kenan. Ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ƙaryata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kin wani abu daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Na biyar farin ciki game da ci baya na addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Na shida shine wato kyamar ci gaba ta addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Yau za mu tashi kenan na shida. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, man istahza'a bi shay'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam أو ثوابه أو إقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما لم الله يجكنسا كيف أتشي ومن استهزأ بشيء دون دي إذجدي ييبع دا ون أبو min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam, na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin menene addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shine musulunci. Shine yace man istahza'a, duk wanda yayi izgili, yayi ba'a bi shay'in da wani abu, min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam, na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aw sawabihi, ko kuma sakamakon lada wanda Allah ya tanada ma bayinsa akan duk wani abu da suka aikata na ibada, aw iqabihi, ko kuma ukuba wanda Allah ya tanada ma wadanda suka kangare masa. Malam yace kafara, wannan mutum ya kafirta. Sai yace wad dalilu, dalili akan haka qauluhu ta'ala, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda in ka tsaya ka lura dukkan abubuwan da malam yake zawa da shi yana tattafansa, ba wani abu bane ba shaci fadi, duk abin da zai fada sai ya zo maka da dalili, in ma alqur'ani ko sunna, wanda kuma in ka tsaya ka lura da wannan dalili zaka gane cewa abin nan tabbas ne. Shine anan yace wad dalilu qauluhu ta'ala, yace dalili akan kafircin duk wanda yayi izgidi da wani abu daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na wannan addini. Malam yace kul abillahi, fadar Allah subhanahu wataala, Allah yace ce da su abillahi, shin yanzu da ubangijin da ya halicce ku, wa ayatihi da ayoyinsa, wa rasulihi da manzansa wanda ya turo muku, kuntum tastahzi'una, kuka zamanto kuna izgidi kuna ba'a, la ta'tadiru, ubangiji ta'ala yace kada ku kawo wani hamzari, kada kafartum ba'da imanikum, tabbas kun kafirta bayan imaninku. Wanda kasancewar wannan babi, babi ne wanda yake mai girma, kuma yana kusa da baban da ya gabata. Yanzu baban da ya gabata al'amari na biyar, wannan yana da alaka da abin da ya shafi zuciya, domin shi so da ki mahallin shi shine zuciya. Tunda ya ce man abu gaba shay'an mimma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafara, wanda shi ki mahallin shi shine zuciya. To amma izgidi a ina yake kasancewa? Yana kasancewa ne akan halishi. Izgidi da ba'a abu ne wanda ke kasancewa akan halishi, wanda shi kuma addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan kaunar Allah subhanahu wa ta'ala da girmama shi. Musulmi ba shi da abin da zai so ya kaunace shi matuƙa ya girmama shi sama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Dole ne mu girmama Ubangijinmu, mu girmama manzanninsa, mu girmama abin da manzanninsa suka zo mana da shi. Yin izgili da Allah ko da manzansa ko da abin da manzan shi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, wannan na nuna rashin kauna, wato kuma da rashin girmamawa. Dan haka kenan shine anan malam sai ya zo da wannan aya wadda take tabbatar da kafircin duk mutumin da yayi izgili da wani abu na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko sakamakon lada ko kuma hukumar Allah ya tanada. Shine yace wad dalilu qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, wanda shi yin izgili da ba'a game da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan wato tauyi daraja da matsayi ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne, wanda sababin ita saukar wannan aya kamar yanda Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa wani mutum ya fada a lokacin da ake kan hanya zuwa yakin Tabuka, wanda yakin Tabuka yaki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da jama'arsa wato daga birnin Madina, wanda kasancewar tafiya ce wadda take mai nisa, kuma ga karancin guzuri, ga karancin abun hawa, wanda wannan yaki ya bayyana su wane ne muminai waɗanda suke na gaskiya, kuma su wane ne waɗanda suke munafikai. Don duk wasu waɗanda suke munafikai zawwa suka yi suna labewa, suna zawwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna rafawa, suna ba da guzuri wanda yake na ƙarya. Manzon Allah ya karbi wato zahirin al'amarin su, abin da ya buye sai ya meka ma Ubangiji subhanahu wataala. Amma duk wani wanda imani ya samu zama a cikin zuciyar shi sai da ya fita ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum uku kadai aka samu waɗanda muminai ne na gaskiya, wanda sun tabbata babu hamzarin da ya hana su fita yaki, suka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakikanin al'amarin su, cewa su ba su da wani uzuri, kawai sun biya ma kawai son zuciya da kasala. Shine Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi, wanda kuma Ubangiji ta'ala ya sa musu takunkumi tsawon kwana 50, bayan haka Allah ya turo sakon cewa ya karbi tubar su domin sun yi gaskiya a cikin al'amarin su. To dan haka shine Ibn Umar yake cewa wani mutum ya fada wato a yakin Tabuka lokacin da aka fita, sai yake cewa ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i argaba butuna wala akzaba alsunan wala ajibana inda liqa, yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a cikin jama'a ne suna zaune, sai yake cewa ba mu taba ganin wato wasu jama'a mafi kwadayin cika ciki da abinci, mafi ƙaryar halshi, mafi ya tsoro a fagen daga sama da waɗannan makarantan namu, yana nihi manzon Allah da sahabbansa. wai bai taba ganin mutanen da kawai iya himmarsu da kwadansu shine su cika ciki da abinci, wanda kuma mafi kariyar halshi kuma mafi tsoro a wajen afagen daga yace sama da waɗannan makarantan namu, wanda duk abin da yake siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa kuma shine yafi dacewa da wannan sifa, saboda kasancewar shi kafiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa da uwar hanji kusan guda shida yake cin abinci, ci yake amma baya kunshi, dan haka duk wanda imani ya samu gunzama a cikin zuciyar shi zaka ga cin abincin shi ya kankanta, tunda me yasa? Ya karanci addini, ya san menene wato abinda addini wannan musulunci ya shar'anta masa game da cin abinci, ba a halice ka bar cin abinci, wannan abinci an shar'anta maka ka ci shi domin ya kara maka kuzari ka samu damar da zaka bauta ma Ubangiji, wanda hamminsa cika ciki da abinci wannan dabba ce wadda ba ta fahimtar iya abinda zai je ya zo, kamar yadda Allah yake cewa wallazina kafaru yatamattauna wa ya'kuluna kama ta'kulu al'anamu wan naru maswallahu da fadasa zarhum ya'kulu wa yatamattau wa yulhihim al'amal fa sawfa ya'lamu, dan haka kenan shi yafi dacewa da wannan sifa na cewa wai bai taba ganin waɗanda suke da kwadayin cika ciki da abinci sama da waɗannan makaranta, sannan yace kuma mafi kariyar halshi munafikai da mun su kuma kariyata ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibu, sannan haka nan wato tsoro a fagen daga sifa ce ta munafikai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat sura fa idha unzilat suratun muhkamatun wa zukira fiha alqitalu رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت, wanda shi in aka ce ga yaki ya tunkaro to hankalinsa ya tashi, hankalinsa ya tashi, kamar yanda Allah ya faɗa a cikin suratul ahzab Ubangiji ta'ala yake cewa wa idh yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura وَإِذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا هكا إنك كوما تشكي سورة آل عمران وبنجي سبحانه وتعالى يسفن تاسد هكا إذ تسئلون ولا تلوون على أهد والرسول يلؤوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تهزموا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة يغشى طائفة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتكم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يقولون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هؤلاء الايه to dan haka kasancewar anan da yace mu ba mu taba ganin wato wasu jama'a mafi kwadan cika ciki da abinci mafi kariyar halshi mafi kuma tsoro a fagen daga wato sama da wannan makarantan namu yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa lokacin da yayi mummunar wannan kalima akwai wani matashi daga cikin sahabbai yana gun a zaune shine Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda sai ya zaburo sai yace ka zauta yace wallahi kariya kake yace walakin naka munafiq yace kai dai munafiki ne wannan haka ake buƙatar mu'mini duk lokacin da aka faɗa abin da ba haka ba wanda a cikin abun akwai cin mutunci ga addinin musulunci da mu'minai to ba a buƙatar ka kyale ka zaburo kai inkarin abun ka nuna cewa ba gaskiya bane shine wani yana kacancinar ahlus sunna kamar yanda wani dan uwa yake ga yamma yace wallahi bai san lokacin da yace masa duk abin da ka faɗa akan ka yake anan masallaci nan kasuwa cikin yan kwanakin nan to haka ake buƙatar mumi in dai aka ci mutuncin addini aka ma addini kage to ba a buƙatar ka sha bakin ka ka kyale kai tsaye ka tashi ka nuna kariyar wannan mutum da rashin amincewa game da wannan abin da ya faɗa a ƙaryata shi haka Auf ibn Malik yace kadzabta walakinnaka munafiq yace wallahi ƙarya kake kai dai munafiki ne sai yace wallahi kuma sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ka faɗa wanda duk mutumin da yayi ba daidai ba to wannan ya dace a je a faɗa ma wato shugaba akan abin da zai zartar masa da hukunci yace sai na gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan Auf ibn Malik ya taka takam ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya bashi labari zuwan sake da wuya tuntuni wato alqur'ani ya riga ya shi daga saman bakwai Allah ya turo sakon abin da wannan mutum ya faɗa tuntuni Allah ya turo da sako kafin shi Auf ya isa ubangiji ta'ala yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum a lokacin nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi daga mazaunin sa manzon Allah yace maza a tashi ayi gaba manzon Allah ya haura komun sa wannan mutum da yayi wannan magana sai ya zo bayan manzon Allah ya haura komun sa sai ya ringa kama kududu wanda yake na sirdin taguwar shine ake kira da annisi ma'ana fata wanda ake daure wato sirdi akan taguwa sai ya ringa kamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab wa natahaddathu hadithar raqbi naqau bihi ana tari yace ya rasulullahi wannan magana da nayi muna kutsawa ne a cikin wargi wasa ne muke yace muna yin haka ne domin wato musari nisan tafiya an gane ko ma'ana wahalar tafiya nisan hanya iya abin da yake faɗa cewa yake inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ya rasulullahi wato muna kutsawa ne wato a cikin hira kuma wargi ne muke domin mu sare nisan tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko baya dada masa akan komai sai dai fadar Allah abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani manzo Allah sai ce masa yake abillahi yanzu da ubangijin da ya halice ku wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'un kuka zamanto kuna izgili la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani dan haka kada ku bada hamdiri kun kafirta bayan imaninku Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma yaltafitu ilayhi wa ma yazidu alayhi wa ma yaziduhu alayhi manzon Allah baya waiwaya shi kuma baya dada masa wata kalma akan wannan aya kawai shi ko ya kama wato wannan fata ta sirdin ya rike kawahuwan shi suna bugun duwa su suna jini manzon Allah yana tafiya ko waiwaya shi baya cewa yake abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum to dan haka kaga wannan aya tana nuna mana kasancewar ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da kafircin duk wanda yayi izgili da wani abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi na addini ko sakamakon lada ko kuma ukuba dan haka kenan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da kafirci da ridda bayan musulunta ta duk wanda yayi izgili da addinin musulunci dan haka waɗannan kafin haka ba munafikai bane ba an gane ko ba munafikai bane domin me Allah ya ce kada ka fartum ba da imani munafikai ko ba mu'minai bane ba aslan ma munafikai ba mu'minai bane ba me yasa domin ba a kiransu mu'minai an gane ko iya abinda ake kiran su munafikai kamar yanda Allah ya faɗa a baya walaqad wannan kamar yanda ya faɗa a cikin surat at-tauba walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim ubangiji ta'ala yace tabbas sun faɗi kalima ta kafirci kuma sun kafirta bayan musulunta su iya abinda ake kiran su musulmi domin sun yi imani a wannan sun yi kalima ta la ilaha illallah akan harshen su amma shi imani abu ne wanda yake da alaka da zuciya dan haka ubangiji ta'ala yake cewa wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai yace wa ma hum bi mu'mini yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun dan haka inda an gane ku dan haka yace kenan wa kafaru ba da imanin la ta'tazuru kad kafartum ba da imanikum kada wato ku kafi wannan kada ku bada hamzari tabbas kun kafirta bayan imani dan haka aslan waɗannan musulmi ne amma wannan kalima da suka yi ta izgili da addini ita ta kafirtar da su daman su munafikai aslan ma ba addini bane wannan ba mu'minai bane ba dan haka ma wasu malamai suke tawilin wannan aya sai su ce ai sun bayyana wato musuluncin su sun bayyana wato kafirci kamar yanda suka bayyana musulunci shi ko daman ai tuntuni musuluncin suna bayyana shi ne a fili a gaban jama'a amma an suka koma kuma sai su bayyana ma abokan su cewa suna tare da su a cikin kafirci kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un to dan haka kasancewar wannan aya tana nuni ga wasu al'amura waɗanda suke masu girma wanda abu na farko wannan aya tana nuna wajibi ne akan mu'minai wato mu girmama ubangijinmu subhanahu wata'ala girmamawa wanda take ta kai matuƙa duk wani abu in mun tabbata akwai tauye haƙƙi na ubangiji subhanahu wata'ala game da shi to dole ne mu kaurace masa fada da aiki domin duk wanda yayi izgini da ubangiji subhanahu wata'ala to wannan ya tauye haƙƙi na ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya tauye haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala ko ya kafirta kamar yanda yahudawa suka yi rashin kunya ga ubangiji suka ce yadullahi maghlula gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha suka ce hannun Allah a hukunce yake ma'ana Allah ta wurin hannu gare shi baya ciyarwa ma'ana marubuci ubangiji ta'ala yace qullat aydihim hannuwansu ne aka hukunce su sune marubuta duk bala'in da yake samuwa a duniya ka taba jin an ce Isra'ila ta bada taimako yin wasu nawa ana yi a Niger Isra'ila ta taba bada daidai da dala taimako marubuta ne ubangiji ta'ala yace qullat aydihim yace hannuwansu aka kukunce su sune marubuta ubangiji ta'ala yace walu'inu bima qalu kuma an tsine musu albarka a sanadiyar abinda suka faɗa kai tsaye Allah ya maida musu martani yace bal yadahu musu fatani yufiku kayfa yasha bari dai hannayen ubangiji subhanahu wata'ala a shimfiɗa suke ba dare ba rana Allah na ciyar da bayinsa iya gurgudan yanda ya so hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa yadullahi mala'a la yaqiru hannafaqa hannun Allah a cike yake fal wato ciyarwa ba ta tauye abinda ke hannun Allah manzon Allah yake ku bani labarin adadin abinda Allah ya ciyar da bayin shi tun da ya halicci sama da ƙasa ka faɗi menene gurgurdan abinda Allah ya ciyar da bayin shi an gane ku ba ma bayin shi ba gaba ɗaya kama faɗi abinda kasancewar a gidanku tun daga kakanka abinda aka ci har zuwa kanka kai kadan ka gidige balantana duk abinda Allah ya halitta haka kuma suka sake faɗa a cikin suratu Ali Imran ubangiji ta'ala yake cewa laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya ubangiji ta'ala yace tabbas ubangiji ya ji fadar waɗanda suka ce Allah talaka ne su sune mawadata haka yahudawa suka fada cewa wai su sune mawadata ubangiji ta'ala mabukaci ne talaka ne haka ɗan mushaw Allah ya tabbatar da kafircinsu laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasihu ibn maryam Ubangiji ta'ala ya ce tabbas waɗanda suka ce Isa ɗan Maryam shine Allah, Allah ya ce sun kafirta. Kaga wannan duk abubuwa ne waɗanda suke na tauye haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, akwai rashin girmamawa da kimantawa. To don haka wannan aya tana nuna mana wajibi ne akan mu muminai mu girmama Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala matuƙar girmamawa, mu ƙaunaci Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala sama da yadda muke ƙaunar komai. Wannan ka'ida kenan. Duk wani abin da din mun tabbata akwai tauye haƙƙin Allah, akwai izgidi da addinin da ya turo manzansa da shi, to wannan wajibi ne a matsayinmu na mu'minai mu kaurace masa. Abu na biyu wanda a wannan aya take nuna mana, wato tauye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma wannan kafirci ne. Domin Allah shi ya mana umarnin cewa mu girmama manzon shi sallallahu alaihi wasallama, mu darjanta shi, mu kimanta shi. Duk wanda ya aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya kafirta. Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul Hujurat, ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Waɗannan ayoyi sun kunshi umarni na Ubangiji subhanahu wata'ala game da mu'minai cewa su girmama manzansa matuƙa. Haka kuma Allah ya faɗa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ash-shahidu litu'minu billahi wa rasulihi, Ubangiji ta'ala yace dan ku yi imani da Ubangijin ku kuma ku yi imani da manzansa. Sai yace wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kumara masa baya kuma ku girmama shi ku darjanta shi. Wato sabbihu kuma ku zarkake Ubangijin ku safiya da mareci. Wannan ita ayar ita ce wanda malamai suke cewa ta kunshi haƙƙi wanda yake haɗaɗɗe da haƙƙi wanda yake mushtarak da haƙƙi wanda yake khas. Akwai haƙƙin da Allah da manzonsa suna tarayya akan shi, akwai haƙƙin da yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma akwai haƙƙin da yake banta da Ubangiji. Da yace li tu'minu billahi, sai yace wa rasulihi, domin ku yi imani da Allah da manzonsa. Kaga imani anan Allah da manzonsa suna tarayya. In kai imani da Allah baka yi imani da manzon shi a banza kai. In kai imani da manzon Allah baka yi imani da Ubangijin da ya turo shi a banza kai. Dole ka yi imani da Allah, ka yi imani da manzonsa. Wato azziruhu wa tuwaqqiruhu, kumara masa baya ku darjanta shi. Wannan kuma haƙƙi ne ke bantacce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin Ubangiji ta'ala bai ya buƙatar agajin wani. Wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Baya buƙatar agajin wani. Kenan bada agaji da bada goyon baya da girmamawa da darjantawa, wannan haƙƙi ne ke bantacce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato azziruhu wato wakiru, sai ce wato sabbihuhu bukratan wa asila, ku tsarkake Ubangijin ku safiya da mareci. Kaga wannan ya keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ya sa ibada ce. Ibada ku haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bai ya tarayya da kowa. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. To dan haka kenan anan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne wanda yake dole. Tauye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aibanta shi, yin izgidi da shi, wannan kafirci ne. Kamar yanda Allah ya tabbatar da kafircin waɗanda suka yi izgidi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. Abu na uku, wato wannan aya tana nuna mana cewa saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na Alƙur'ani, dole mu girmama shi, mu darjanta shi. Me yasa? Domin Alƙur'ani zance ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda fifikon Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan an gane fifikon Alƙur'ani akan zancen dukkan koma wane ne kamar fifikon Ubangiji subhanahu wata'ala ne akan bayinsa, domin alqur'ani sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala. A matsayinmu na mu'minai dole mu darjanta alqur'ani, mu girmama shi, mu kimanta shi, domin babu ba mu da wani abu wanda yake mai daraja sama da shi a gabanmu. Sannan abu na hudu wanda ayar ta kunsa, wajibi ne akan dukkan mu'mini ya girmama addinin musulunci, ya darjanta shi. Kar mu yi abin da zai tauye wato kima ta addinin musulunci. Duk wani abu din mun tabbata, din mun aikata na fada da aiki, akwai tauye addinin musulunci, to wannan haramun ne. An gane ko haramun ne duk abin da ke nuna cewa akwai tauye addinin musulunci, wanda an waye gari wasu da addinin suke wasa. A cikin wasan kwaikwayo da wasu abubuwa za ka ga ana wasu abubuwa na izgidi da addini, wanda yin haka ko wannan kafirci ne waliyazu billahi, domin duk wanda ya yi izgidi da addinin musulunci ya kafirta. Abu na biyar, sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinmu na mu'minai dole mu darjanta ta, dole mu kimanta ta, mu girmama ta. Me yasa? Saboda ita sunna hadisai zance ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wahayi ne na musamman da Allah yake aiko masa, kamar yadda Allah ya faɗa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha, da fadarsa kul innama unzirukum bil wahyi. Don haka dole ne a girmama sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yin izgidi da ita, da aibanta ta, wannan baya halatta. Aibanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kafirci. An gane ko wannan kafirci ne. Don haka kamar kasancewar za ka ji waɗanda ba su yarda ba da Al-Qur'an da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suke faɗa hadisi, hadisi suke wani addishi ba hadisi. Sannan abu na shida, wato dole ne mu girmama malamai. Me yasa? Saboda malamai su ne magadan annabawa, su ne magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma Allah ya ɗaukaka darajarsu, ya ɗaukaka matsayinsu, kamar yadda Allah ya faɗa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dole ne a girmama malamai, a kimanta su, a darjanta su, a ajiye su matsayin da Allah ya ajiye su. Don haka yin izgili da malamai, in ka yi izgili da malami, abin da ya shafi ɓangaren halittar shi ko kuma halayen shi, to wannan mutum ya aikata abin da yake haramu, domin Ubangiji ta'ala ya haramta mana izgili da ba'a game da 'yan uwanmu mu'mini. Ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب اولئك هم الظالمون. To dan haka in ta bangaren halittar shi da halayen shi kai izgidi da malami ka aikata haramun, dole ka tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma ka nemi cewa ya yafe maka. In ku kai izgidi da shi a matsayin yana malami, dan yana malami kai izgidi da shi, to wannan mutum ya kafirta. Kamar yanda malamai suka yi misali, malami sai ka ce ya uwaidin, ko kuma ya fuqayye, ko kuma ya wato mudawwi'un. Idan aka ce mudawwi shine wanda yake mai kokarin umarni da kyakkyawan aiki, to in ka faɗi wannan ta hanyar kaskantawa da wulakantawa, kamar wai ka ce ya kai dan karamin malami ya uwaidin, domin uwaidin tasgir ne wanda yake na alim, kamar yadda in ka ce amir sai ka ce uwaimir, faqih masanin hukunce-hukuncen shari'a, in ka ce fuqayye ma'ana dan masanin shari'a, dan karamin masanin shari'a. To in ka faɗa haka ta hanyar dizgini, malamai suka ce mutum ya kafirta. Don haka za ka ji suna cewa wai kamar misali masu umarni da kyakkyawan aiki ɗan hisba sai a rinda cewa ahaluddin, maimakon a ce ahaluddin, nunin kin hisu shahidan izgili sai a ce ahaluddin, a ce ma'abuta addini sai a ce ma'abuta zakara, da irin yanda ake izgili masu ɗan gemu, masu ɗagaggen wando da katon asuwaki, wallahi duk wanda ya yi izgili da wannan ya kafirta. Kuma bayani zai zo nan gaba, wai ba sai da gaske ba, ko da wasa in dai kai izgini da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi mutun ya kafirta. Shin wane ne yace mu'mine su dage wandan su? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sahabban sa yace ku yi gabto ku yi wando irin yanda daga malaiku suna wando a wajen Ubangiji. Aka tambaye shi yaya wandan su yake, manzon Allah yace tsakiyar kurmi. Gemun nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace a cika gemu a bar shi a saba ma Yahudawa, amma gashin baki a rage. Kuma nan kuma cikin babul fitra, cikin risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani, cai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin a bar gemu a cika shi amma a rage gashin baki. Idan ka diba a karkashin sharhi, tsaye da gemu wajibi ne, aske shi haramun ne. Yin izgili da shi kuma kafirci ne, ko da wasa ba sai da gaske ba, ko da wasa mutum yayi ya kafirta. Don haka wallahi idan mutum yana son ya tsira da addinin shi, to ya kiyaye yin izgili da addini. Kai tsaye mutum zai juya hannun agogo ba ya, in mutuwa ta cin masa akan wannan lokaci kafin ya dawo musulunci, ya mutu dan muta, ya mutu akan kafirci. Don haka kenan girmama malamai dole ne, an gane ku? Yin izgili da su ta bangaren halittarsu da ɗabi'unsu da halayensu, wannan haramu ne, daidai ne da yin izgili da kowane mumini. Amma yin izgili da su a matsayin suna malamai, ai ga suna, to wannan kuma kafirci ne. Wanda shi yin izgilin nan kala biyu ne, kamar yadda ƙarin bayani zai zo, yana iya zamantowa kalima ce wadda take sariha a bayyane, kamar yadda muka yi misali ka ce ya uwailin, ko kuma ya fuƙayye, ko kuma ya mutau, ya mutau mudayi wi'un da sauransu. Kamar yadda waɗannan idan izgili yake cewa ban taba ganin waɗanda suke mafi kwaɗayin cika ciki, mafi ƙaryar halshi, mafi kwaɗayi, mafi tsoro a bagen daga sama da wannan makarantar namu. Kaga wannan kalima ce wadda take sariha a bayyane, wadda akwai tauye haƙƙin Allah da na manzansa. Ko kuma ya zamanto wato abu ne wanda yake kinaya a boye, kamar yadda nuni da mutsiyar ido, ko kuma nuni da baki, ko kuma nuni da hannu. Idan mutum ya wuce sai a yi izgili da shi. In ka yi izgili da shi ka nuna shi da wutsiyar ido, ko da baki ka nuna shi, ko da hannu ka aibanta shi a sanadiyar musuluncin shi, to wannan mutum ya kafirta. In dai a sanadiyar musuluncin shi ne ka aibanta shi, to ka kafirta. Waliyazu billahi. Da haka Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yabhakun wa idza maru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Da sauran bayani insha Allah sai dai darasi na gaba, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.